sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 5 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun shugaba Muhammadu Buhari ya kuma kira shi da cin zarafi. Wasu mahara dauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a ƙauyen da ke arewacin Burkina Faso. Ƙungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cimma wata yarjejeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa aka yi taron haɗin gwiwa na Majalisar Koli ta Addinin Musulunci da Jama'atu Nasirar Islam?
Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta iya fitowa ba. Ganin haka yasa aka taru, aka zauna, aka nemi ina ne mafita yake.
A jamhuriyar Nijar kuma wani taron aka yi na horar da ƴan jarida kan irin rawar da za su iya takawa wajen yaƙi da almundahana a ƙasar.
Kasu duk kasar da kaga bata yaki cin hanci ba, to babu yanda za a yi wannan kasar ta ci gaba.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan taron nan da Majalisar Koli kan ayyukan ƴan sanda ta yi ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma Babu Yakubu Makeri na tafi da shirin nan nasa na adawa lafiya. Kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu ka turo. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu kuma sun yi wa gwamnati ba'a saboda kafa sakon dakatarwar da ta yi a shafin Twitter. Sakon da aka cire ya yi wa masu barazanar ɓallewa ko masu rajin kafa ƙasar Biafra cewa gwamnati za ta bi su cikin yaren da suke fahimta. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, in ji gwamnati a yau Asabar. Maharan sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Sulhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, in ji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin harin. Hare-hare da masu ikirarin jihari da ke alaƙa da ƙungiyar Al-Aida da daular Islam a yankin Sahel na Afirka ta Yamma ya tashi matuƙa tun daga farkon shekarar nan, musamman a Burkina Faso da Mali da Nijar, inda fararen hula ke shan wahala. Wata ƙungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijeniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Ƙungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi ƙarancin harajin kamfanoni na duniya da aƙalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin ƙasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Yarjejeniyar wacce za ta iya zama tushe a duniya a watan gobe na nufin kawo ƙarshen tseren shekara da shekaru wanda ƙasashe suka yi ta takara don jawo hankalin manyan kamfanoni tare da rage musu kuɗaɗen haraji.
An jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda yayin da ƙasar ta shiga wani hali, aka yi wani taron haɗin gwiwa jiya na Majalisar Koli ta Addinin Musulunci da ƙungiyar Jama'atu Nasirar Islam. Shamsi Hamza Ibrahim Gariki.
Makasudin wannan taro dai shine yin duba da daukan matakai ga tare matsalolin da suka mamaye Najeriya a matsayin ta na ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, musamman ta fannin shugabanci da tsarin ƙasar da ke zama barazana ga sha'anin tsaro da zamantakewar al'umma, wanda a cewar Malam Nafi'u Babu Ahmad, sakatare janar na Majalisar Kula da Harkokin Shari'a a Najeriya, kowa na ji a jikinsa.
Da mai hali da mai mulki da talaka duk suna cikin suna fuskantar matsala da kuncin rayuwa da talauci da fargaban ka tashi baka san yanda yamma za ta baka ba ko gobe Allah yake da rai kowa da cikin kowa na ji a cikin sa kowa na dangare ko kasa wannan ba abinda za a tambaye wani bane kowa na ji a cikin
A halin da ake ciki dai matsalar tsaro na ƙara ta'azzara a Najeriya kuma babban tashin hankalin da al'ummar kasar ke fuskanta shine kashe rai da bai ji ba bai kuma gani ba cewar Dr. Khalid Aliyu sakataren kungiyar jama'atul Nasarul Islam a Najeriya karkashin mai alfarma sarkin musulmi yace babu addini da ya yarda da hakan kuma har yanzu akwai sauran aiki a gaban gwamnatin Najeriya
abin takeici ne da kwarai kuma hakan yayi ne dan hannun gwamnati ba a samu wata kuma
fara mataki
da duka na daki da wannan al'amari ba domin kafin abin ya kai haka inda gwamnati ta yi abin da ya cancanta ya kamata babu wani shiri ko wani fasarare da zo ya kai zuwa wannan abubuwa to zaka ahir kai da gwamnati ta yi aikin da yake kanta na wajibi wanda a tsarin mulki kowace kasa haka nan Najeriya kare tsaron dan kasa da mutuncinsa da dukiyarsa dole sai gwamnati ta kashe nan
Malam Abdullahi Bayaro jami'i ne a majalisar kore ta harkokin shari'a a Najeriya yayi kari da cewa
wargajewan hadin kan al'umma wargajewan hadin kan kabilu wargajewan hadin kan addinai masu addinai da sauran matsaloli waɗanda suke fuskantar kasashen da suka ci gaba a baya a yau suka daidaice suka balailaice suka watse kowa ya kama gaban shi wannan hali ne muka ga cewa Najeriya ta fuskanci shiga cikin wani ramin da in ta shiga ba za ta fitowa ba haka yasa aka taru aka zauna aka nemi ina ne mafita yake aka ga cewa to a kirawo taro na ƙasa wanda zai hada shugabanni da talakawa malamai da sarakuna da kuma sauran al'ummu domin a nemo mafita hanya wanda take guda daya hadin kai ya wanzu tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa sannan a kore bakin kabilanci da jahilci na ganin cewa wannan yana ganin wannan ba shi ya cancanta ya zama dan Najeriya ba wannan yana ganin wancan ba shine ya cancanta a ce yake rike da arziki ba da sauran matsaloli waɗanda ake tunanin taron zai kawo ƙarshen su in Allah ya yarda
fatan mafi yawan al'ummar Najeriya dai shine samun dawwammamiyar zaman lafiya da fahimtar juna a tsakanin al'ummar kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga tarfilu da ci gaban labaran duniya
kun watsa labarai na kasar China sun ba da rubutun cewa masana kimiyya suna kirkirar wata allura daga kafin COVID-19 da ake iya shaka hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta kasar China ta amince da allurar dan fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa har ila yau a kasar China an amince da allurar daga kafin Sinovac Biotech ta COVID-19 dan amfanin gaggawa ga matasa tsakanin shekaru 3 zuwa 17 shugaban kamfanin Ying Weldon ya faɗa a gidan talabijin na kasar jiya Juma'a an keɓance shirin daga kafin China ne yanzu ga waɗanda shekarun su suka wuce 18 da haihuwa a yayin da kasar Afghanistan ke kokarin fara karuwar cutar COVID-19 ta samu labari cewa allurar daga kafin miliyan 3 da take tsammani daga hukumar lafiya ta duniya a watan Afrilu ba za su iso ba har sai watan Agusta a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press kamfanin Facebook ya faɗa jiya Juma'a cewa zai dakatar da shafin Donald Trump na kalla shekaru 2 dan ci gaba da harmatawa tsohon shugaban na Amurka wanda aka sanya bayan tabbatar da cewa ya tunzura mummunan borar ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisun Amurka a ƙarshen wannan lokaci zamu nemi masana din tantance ko haɗarin da ke tattare da lafiyar jama'a ya ragu mataimakin shugaban Facebook Nick Clegg ya rubuta a shafinsa na yanar gizo a jiya Juma'a Kwamitin sanya ido na katafaren kamfanin sada zumunta mai zaman kansa ya goyi bayan dakatarwar da aka sa kan Trump wanda aka sanya bayan fitinar saboda kamfanin ya ce ayyukan nasa suna tunzura tashin hankali.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda yayin da kasar ke fama da matsalolin tsaro iri-iri, Majalisar Koli kan ayyukan 'yan sanda ta gudanar da taro ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari jiya. To don jin ƙarin bayani kan abin da aka cimma a taron, wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntuɓi ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Maigari Dingyadi, wanda ya fara da batun tabbatar da nadin sabon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba.
Majalisa ta tabbatar da nadin nashi kamar yadda tsarin mulki sashe na 2015 na tsarin mulki na ƙasa ya tanada. Saboda haka babban abu dai shine aka yi, kuma shugaban ƙasa ya mutaya shi murna da saka irin wannan nadi da aka yi masa. Kuma ya neme shi da ya kokari ya tabbatar da ya yi ayyukan da aka zame shi kamar yadda doka ta tanada, kuma ya ba mara da kunya ya tabbatar da cewa abubuwan da suke haddaba kasan nan na matsalolin tsaro an dauki matakai na kwakwara, kuma an tanadi da abubuwan da ya kamata domin a yi yaki da waɗannan matsalolin da suke haddaba kasan nan tamu.
To amma kowa ya sani cewa matsalar sha'anin aikin 'yan sanda game da gabatar da tsaro ya haɗa da matsalolin rashin isassun kuɗi, rashin isassun kayan aiki, rashin isassun jami'an da ke ayyukan, kuma gashi kusan kowane bangare na Najeriya yana dandana kudinsa game da matsalar tsaro. Akwai wani abu da wannan majalisar koda ta yi dangane da wannan lalurar kuwa?
Ai, majalisar ta yi la'akari da wannan matsalolin da ake magana na rashin kayan aikin da karancin ma'aikatan da rashin karancin na'urori na zamani da za su taimaka wajen yaki da waɗannan matsalolin. Kuma an yi matsayin cewa insha Allah za a ɗauki duk matakan da ya kamata a gabatar da bukatun ba ma 'yan sanda kaɗai ba, har da sauran hukumomin tsaro, domin a tabbatar cewa an samu makamai da sauran kayan aiki na wanda za a yi kokari a yaki da waɗannan ta'addanci da suke auba a ƙasar nan.
Akwai yiwuwar cewa za a bar 'yan sanda su yi ayyukan nan na tsaron al'amuran su shafi cikin gida ba sai an ci gaba da kawo sojoji a cikin al'amuran tsaro ba?
Abin da ya kawo 'yan sanda sojoji ciki saboda matsalolin da suke faru a wajen gabacin kasan nan a mai Borno in particular, musamman kasan kafin mu shigo wannan matsalar ta yi kamari kwarai da gaske, har 'yan ta'adda kusan sun karɓe ranar hukumi da dama a Borno. So abin ya zama kusan kamar yaƙi ne ake son a ci kasan nan, shi yasa sojoji suka shigo. Kuma da sojoji suka shigo, alhamdulillahi aka ci gaba da wannan fafutuka, aka kore wannan mutanen, musamman lokacin da shugaban ƙasa Buhari ya shigo. An yi ƙoƙari, an yi kore daga dukkan ƙananan hukumomin da suka mamaye, kuma ana har yanzu fafutukan yaƙin da su, domin kamar yaƙin nan sun kuru kasan ba wai ƙarya shi kai ba. A kore ka ne ka dawo, a kore ka ka dawo. So har yanzu ana yi da su, amma dai yanzu ba a iya cewa ga ƙananan hukumomin biyu ko uku waɗanda aka shawai wannan 'yan ta'adda suna riƙe da su, babu su a halin yanzu. Amma dai saboda yawan matsalolin da suke aukuwa ba ma wai a Borno su kaɗai ba, har da sauran jihohin North East da kuma jihohi na arewa maso yammacin ƙasar nan da arewa ta tsakiya ta wannan ƙasar, da dai sauran dukkan kamar yadda ka ce sassan ƙasar nan duk akwai wannan matsalolin. To shi yasa ake samun sojoji da 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro dai suna taimakawa gwargwadon yi da ayyukan su yadda tanada, domin a ga cewa an fuskanci waɗannan matsaloli.
To a gaida Umar daga Najeriya kuma, bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda ganin yadda matsalar cin hanci da rashawa ke neman samun gindin zama, aka yi wani taro na horar da 'yan jarida kan irin rawar da za su iya takawa su ma. Tabar Abadi gare ki.
Kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa, wato Halsiya, ta ba da horo ga 'yan jarida na jihohi daban-daban kan hanyoyin da za su bi don bankaɗo dukkan irin badakalar da ke faruwa na cin hanci da rashawa ko rubda ciki da dukiyar ƙasa. Atta'u Mutari mai ba da labari ne a kungiyar ta Halsiya cewa ya damawa da 'yan jarida zai taimaka a cikin aikin nasu.
Yau da gobe mun gane cewa ya kamata a sa yan jarida su ma su kama saboda an kwanin kai ko yan shekaru biyu uku mun fara aiki da su mun ga sakamako ana samun sakamako sosai shi yasa muka ce to ka tsaya mai ani hijohi wannan horo da zamu yi su mun yi shi maradi an samu canza yawo sosai an samu bada horo sosai tunda wannan muka kawo su bada wannan horon lakantattu ne sun yi aikin su
wannan horo da yan jaridar suka samu cewar madan Jallo Maryama Idi jami'a a kungiyar ta Halsiya su ma dai su bada gudunmuwar su na yaki da rashawa ta hanyar zakulo gaskiya
dan aka ce cin hanci da rashawa abu ne ba karami abu gani ya zama na daya da ruwan dar gama duniya yan jarida dai da suka samu wannan horo kowa ya dauki misali kaman ga jihar da magar akwai abin da yake ya tsaya mai dama a makogoro shi ne kowa ya dauki alƙawarin shi ga abin da ya gani ya kamata a ce yayi bincike bisa gare shi kuma ya hudo gaskiya tunda ba ka zo ka gari ka ce a wane yayi kaza haka a'a ba shine mu muke nema ba ayi bincike na gaske a hudo gaskiya kowa ya san ga abin da aka jihar da magar shine muke nema
su ma dai yan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo
Ismail Amima Maradiu babban abin da muka yi da marhabar shi shine yanda aka gwada mu hanyoyi ko kuma in ce dubaru ne yanda zamu iya yin bincike idan mun samu wasu labaru game da wani cin hanci da rashawa ko wani fadakala da aka yi a cikin kasa
Surana Ibrahim Malam Cillo to lalle a cikin irin wannan tahiya yana da kyau a ƙara ma mutane sani bisa ga abin da ya shahi wannan magana ta ƙarin bincike sosai sosai kuma a yi bincike kan abin da ya shahi wani hali da aka shiga kuma a bayyana ma mutane sakamakon binciken wannan ta hanyar jarida ina ganin abu ne mai kyau saboda ba duk 'yan jaridan bane suka kware akan wannan fanni kuma fanni ne mai hadari fanni ne mai faɗi fanni ne mai ɗaukar lokaci amma hakan ɗin shine aikin da yake jiran mu wanda kuma inda a ce yan jarida suna shugowa cikin irin wannan fage suna ganin abin da ake suna fallasawa da watakila waɗansu da dama za su shiga taitayen su
sunana Musa Malam Sule yan jarida inda muka samu wannan horon zan yi kira ya kamata a ce wannan horo mu tsaya mu ci amfani shi na ganin cewa abin da aka koyar da mu ya amfani jama'a kuma kungiyoyi irin kamar su Halsiya da sauran kungiyoyi musamman wanda suke tallafa kai da gwamnatin kanta idan ana so a cimma gurin da aka sa a gaba a tsira a gudu tare kira a tare dole sai ta hutu ta kama kuma musamman da yan jaridu domin a yaki wannan cin hanci fasu duk kasar da kaga bata yaki cin hanci ba to babu yanda za a yi wannan kasar ta ci gaba
a cewar Halsiya irin wannan horo zai taimaka ainun a cikin yaki da cin hanci da rashawa a wannan kasa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ku makerin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau ne zamu kawo karshen tattaunawa da Malam Nasir Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar yan jaridar Najeriya ta kasa wanda kuma yake sharhi akan harkokin yau da kullu akan yawan hatsarin jiragen sama da ake samu a Najeriya musamman a cikin wannan lokacin biyu bayan wanda ya faru makonni biyu da suka gabata wanda ya sanadiyar mutuwar babban hafsan sojin Najeriya Ibrahim Attahiru da wasu jami'ai bakon namu ya tabo batutuwa da dama da suke zama sanadin yawan hatsarin jiragen sama a Najeriya ciki har da batun cin hanci da rashawa da kuma rashin bin ka'idar gyara jiragen a yau za mu ci gaba ne daga inda yake ba da shawara akan yadda mahukunta za su tunkari batun cin hanci da rashawa a Najeriya wanda yake cewa da hakan ne za a samu daidaituwar al'amura a kasar
kuma ana zargin akwai wasu mutane a fadin shugaban kasa ɗan baranda waɗanda su ne suke gudanar da irin waɗannan abubuwa wanda ya kamata shugaban kasa ya tashi sai ya fara tsawatarwa da kuma sake duba ya fara duba irin abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatinsa.
To wannan ana gani yana faruwa ma manyan sojoji fa karshe yana yuwa yazo ya kare akan ainihin shugabannin kasa. Misali shine a shekarar 2015 da mataimakin shugaban kasa ke yakin neman zabe shi ma ya samu irin wannan hatsari na jirgi amma aka yi awon arziki Allah ya kukutar da shi babu wanda ya ji ciwo ko kuma babu wanda ya mutu a wannan hatsarin jirgin da mataimakin shugaban kasa ya samu. To in ko irin wannan matsala zai shafi mataimakin shugaban kasa amma har yau a kasa magance matsalar cin hanci kuma wannan abun na ci gaba da faruwa, shin akwai lokaci da za a wayi gari a iya magance batun cin hanci da rashawa a Najeriya da za a samu sauki ba ma harkan jiragen saman sojoji ko jiragen sama ba a bangarori na rayuwa a Najeriya?
To gaskiya tun shugaban Buhari ya tashi tsaye ya kanka daga baccin da yake ne na wato tabbatar da cewa ya kawo wannan yaki da cin hanci da rashawa ya zama shi ne abin da ya sa a gaba fiye da komai ne kun banda harkar tsaro. In aka yi haka kuma aka ga cewa ana hukunta mutane don da yawa za ka ga akwai kisa-kisa ba wani lokacin ba tun da aka fara harkar yaki da cin hanci da rashawa lokacin ba ma sattu akwai dubban mutane da aka kai su gaban EFCC ana binciken su amma tun hanyar ba ka ga wanda za ka kirga cewa an kwanta su ba su kwanta da sa yanin ganya sun kafa. To kaga idan ba a hukunci mai amurin kuma kaga sun kasar can da mara da haka yana shi yana ci sun ci da rashin an kisa to an amur mutane ko ba a karan amurin ciki a kasar nan ya kamata a fara da wani abu na
to a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka dai suna fama da hatsarin mota ya fi mai rayuka fiye da duk wasu cututtuka da wasu tashin hankali da akan samu a kasashen nahiyar Afirka. To a Najeriya gashi kuma ana samun banda na mota hatsarin mota yanzu ana samun hatsarin jiragen sama. Menene shawaranka a matsayinka na mai sharhi akan harkokin yau da kullum game da batun yadda za a inganta batun sufurin jiragen sama a Najeriya?
Wato sai mu kwaikwayo mu koyi da abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya. Mu ɗauka ita wannan ƙasa da muke ciki yanzu ta Amurka, baba ƙasa ce wadda kullum za ka ga dubban jiragen sama suna tashi amma sai a shekarar 5-10 baka ji jirgi ɗaya ya karkashe daga hanya ba ma ya yi rawa sauka. To kaga wannan duk yana faruwa ne saboda yanda ake tabbatar da cewa an ka'idarta da jirage. To kaga mu a can a cikin har yanzu za ka ga ana cewa bari a yi maneji shi kuma jirgi ba ya masa maneji kamar yadda ake wa mota. Wannan ba bayan jiragen soja ba hatta jirage da ake hawa ana yin sufurin yau da gobe na fasinjoji su ma a yi a 'yan shekarun baya musamman lokacin Obasanjo an yi ta samun haɗarin jirage inda ɗaruruwan mutane suka rika rasuwa a sakamakon haɗarin da ake kuma idan an duba za a ga yawanci akwai kurakuran su matuƙa jiragen sama amma wani lokaci za a ga cewa kuskuren na cewa ba a wani gyara ba ne a cikin jirgin.
Madalla ya karshen tattaunawarmu da Malam Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya ta ƙasa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum. Sai kuma mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Nasir Zaharuddin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma bari mu fara muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za mu fara da ra'ayin Aliyu Usman Saka Lafiya birnin Kebbi, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi, da Sani mai langilangi da Alhaji Dan Asabe mai fata Yawuri. Dake cewa muryar Amurka, muna goyon bayan wannan kyakkyawan matakin da mai girma shugaban kasarmu tarayyar Najeriya Jar Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da kamfanin sadarwar Twitter daga gudanar da kowane irin aiki a fadin kasarmu. Muna kira ga wannan gwamnati da ta miki tsaye tare da sa kafar wando daya da kowane irin munafikin kamfani ko wata munafikar kasa da ba ta yi wa kasarmu fatan alheri. Sai kuma ra'ayin Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Gargadin da shugaba ya yi wa kungiyar IPOP kan fafutukar da take yi na neman kasar Biafra, hakan ya yi daidai daga ƙarshe in kunne ya ji jiki ya tsira. Sai kuma ra'ayin Muhammad Ibrahim Macina daga jihar Yobe Najeriya, mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na rufe kamfanin sadarwar Twitter a fadin Najeriya baki daya yayi daidai. Masu iya magana dai sun ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan daka. Sai kuma ra'ayin Malam Usaini dan wata karasuwa daga jihar Yobe Najeriya, mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Gaskiya matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na dakatar da kamfanin Twitter daga kasar ta sakamakon wasu kalamai da ake fada wa Najeriya, wannan abu ne mai kyau. Don haka masu amfani da kafar ta su sai su dan kara hakuri kafin wani lokaci. Daga ƙarshe sai ra'ayin Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, dake cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama in miƙa ta'aziyyata ga ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar hatsarin jirgin ruwa da ya rutsa da su a jihar Sokoto. Allah ya ji kansu da rahama, idan tamu ta zo kuma ya sa mu cika da imani amin summa amin. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da kamfanin sada zumunta na Twitter bayan da dandalin ya goge rubutun da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma ya kira shi da cin zarafi. Ba a bayyana nan da nan lokacin da dakatarwa za ta fara aiki ba, yayin da masu amfani za su iya shiga Twitter da yammacin jiya Juma'a. Kuma da yawa sun ce za su yi amfani da VPN ne kawai don kula da damar shiga dandalin. Wasu mahara ɗauke da makamai sun kashe fararen hula kusan 100 a wani hari da suka kai cikin dare a wani ƙauye da ke arewacin Burkina Faso, inji gwamnati a yau Asabar. Maharar sun kai hari ne cikin dare a jiya Juma'a, inda suka kashe mazauna ƙauyen Sulhan a lardin Yagha da ke iyaka da Nijar. Sun kuma kone gidaje da kasuwa, inji gwamnati a cikin sanarwar. Gwamnati ta bayyana maharan a matsayin 'yan ta'adda, amma babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin. Wata kungiyar kasashe masu arziki a duniya ta cin motar jijiniya a yau Asabar don rufe wasu hanyoyin kaucewa biyan haraji da wasu manyan kamfanonin duniya ke amfani da ita. Kungiyar ta kasashe bakwai ta ce za ta goyi bayan mafi karancin harajin kamfanoni na duniya da akalla kashi 15 cikin 100, tare da sanya matakai don tabbatar da an biya haraji a cikin kasashen da 'yan kasuwan ke ciki. Kafofin watsa labarai na ƙasar China sun ba da rahoton cewa masana kimiyya suna ƙirƙirar wata allurar rigakafin COVID-19 da ake iya shaka. Hukumar da ke kula da abinci da magunguna ta ƙasar China ta amince da allurar don fara da gwaje-gwajen asibiti tare da izinin amfanin allurar na gaggawa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilu Hashim Gumin da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.